masauraran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanku da saduwa da mu a cikin wannan shiri na mai gida kan gida shirin da shehin malami Sheikh Dr. Yusuf Ali khadimu sunnatin nabawiya yake jagorantar mu a cikin wannan shiri inda muke tattaunawa da shi akan al'amura waɗanda suka shafi rayuwa ta aure tsakanin ma'aurata tare kuma da amsa tambayoyinku waɗanda kuka aiko dangane da wata mas'ala wadda ta shafi rayuwa ko a cikin gida ko kuma wadda ta shafi dukkan al'umma musamman ma'aurata a cikin gidajensu to idan an kasance da mu a cikin wannan shiri malam zai dora akan waccan nasiha da ya faro a makon da ya gabata akan abubuwa waɗanda suke wato inganta rayuwar aure da kuma waɗanda suke tabarbarar da rayuwa ta aure tun daga tushe sannan kuma za mu dora akan wasiƙan nan wadda wata baiwa Allah ta rubuto daga wato batsari ta jihar Katsina wadda ta yi roki malam yayi ƙarin bayani akan rashin adalci wanda mazaje suke yi tsakanin matayensu to kafin mu je nan akramakallah a madadin masu sauraro da hukumar radio muna jaddada maka barka da zuwa cikin wannan shiri
to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
amin wa alaikum assalam to kamar yadda ne masu sauraro alƙawari mala a makon da ya gabata ka dauko bayani akan muhimman abubuwa waɗanda idan da an bi su kafin a yi aure to lallai ba za a sami mas'ala ba musamman hakuri da dan abin da ya samu a cikin aure ba tare da an yi ƙarya an yi bid'o'i masu yawa ba wanda lokaci ya dakatar da mala a nasiha yanzu kuma za mu so a dora
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa sallallahu sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to kamar yadda masu sauraro suka sani ji cewa sha'anin aure kamar yadda muka fara bayani kowane zamani da irin mushkilolinsa har yanzu kuma kowane guri su kuma da irin al'adunsu na tsawwalawa juna kamar yadda kowace kabila su ma da irin nasu sala haka sha'anin aure yake mafi yawan abubuwan da suke faruwa na almubazzaranci da kashe-kashe kuɗi a kowane matakin aure wanda muke gani kamar a birane ne amma ta ƙauyuka ma karkara su ma akwai irin nasu tun daga kafin ma a ce mutumin ya fara zance da yarinyar ma akwai abin da aka ajiye tukunna sai ya kai gidan mun gani muna so akwai irin waɗannan su ma irin mataki har a zo wajen ɗaurin auren wani waɗannan abubuwa ɗin ko na sati ko na sallah wato irin idi ɗin nan ko na lokaci kaza wannan ma shi kaɗe sai ka ga mutum ya hana shi sha'anin aure ɗin to abubuwan da muke bayani muka faro shine irin yadda za a sauƙaƙa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dan saboda auren ya riƙa yin albarka in akwai albarka farkon auren da tsakiyarsa da ƙarshensa duk zai kasance alhairi ne ga kowa da kowa saboda haka abubuwan da suka fi fitowa fili wajen matsantawa juna shine tun daga abubuwan da suka shafi lefe abubuwan da suka shafi har ma irin aibi ɗinnan har ma irin wato naga gurin da aka je ɗaurin aure garin filin jirgin saman garin sai da ya cika jirage suka yi ta shawagi za su sauka duk wai duk sun zo daurin aure ne fa daya
ba wajen sauka
eh ba gun sauka garin ku gabaki daya ba inda wata mota wato ta garin
na'am
za ta samu damar bi saboda duk baki ɗan daurin aure kowanne titi sun cike da motocin su kuma hukumar ma ta fito fili cewa kada wanda ya kasance in dan gari ne ya fito
kuma daurin aure ne guda ɗaya
daurin aure ne kawai aka yi shi a bara
na'am
a gabashin mu nan mun ga wani shi ma har yanzu a yammacin nan shi ma irin yadda shi ma aka kasa ma kirga jiragen
wanda suka zo daura
dan saboda daurin aure kawai to kai da ganin wannan kasa nawa aka kashe tukunna ma tukunna kudaden mai ma tukunna nawa ɗannan jiragen kudin da suka biya ma na airport din kafin a daura auren a dawo da irin abubuwan da kuma aka haddasa wa mutane su kuma a ran nan ba wani mai sana'a wanda ya fito wanda zai dan samu abin da zai kai bakin sa da shi da iyalinsa an danne haƙƙin al'umma gabaki daya kuma sannan waɗanda ya kasance ba su isa da hakan ba akwai waɗanda suna nan su kuma abin da za su ci a wannan ranar babu amma ga irin abubuwan da aka kashe wannan fa a airport kenan ina kuma a gidan auren ina kuma a abubuwan da aka yi wa amar ina abubuwan da aka yi wa ango ina kuma gidan da za su zauna duk aure ɗaya ne wannan to saboda haka wannan shi ne irin auren da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba zai yi albarka ba don ku saboda wahalhalunsa sun yi tsauri to akan wannan ne muke so cewa a gina cewa amma abin da yake fitowa na almuzzarin sosai na kashe kuɗi shine wajen walima waliman nan addinin musulunci ya tsara ta
irin wannan da ake zuwa event center
ke yawa irin wannan to abin da addinin musulunci ce gurin da za a yi ga dai abubuwa kamar 13 haka gurin da za a yi ya kasance guri ne wanda babu sabawa Allah abun duk abin da yake gurin
na'am
abin da zaka saurara da abin da zaka gani da abin da zaka ci da maganar da zaka ji da duk abin da za a yi gabaki ɗaya Allah dai ya yarda da su
na'am
eh kenan na bi kuma shine shi aure ita walima a gane cewa an shar'anta ta ne kawai saboda bayyana aure din
na'am
a san wane ya auri wance shi kenan fa kawai abu kenan muhimmi wanda mu a yanzu wannan irin sanarwar da ake a radio fa ko a TV ko a kafofin yaɗa labarai na sada zumunta ɗin nan wannan ma kawai ya ma isa ya isa idan aka yi auri ko da ba a gayyaci kowa ba an sanar ai
an samu shaida ne
an samu shaida
na'am
shi aure ko da tsakanin uba da angon ina nema na baka su biyu kawai a ɗaki suka yi aure ya yi illa kawai ranar da za a kai ta in aka zo kofar gidan in an ga haka wani yana wuce a kirawo shi ko makwashi a shaidar Allah zo wannan mai gidan ne ya auri wannan to shi ne yau aka kawo ta
Shikenan
ba kawai
eh
auren yayi
na'am
to saboda haka yanzu dai mun fadi cewa dalilin da yasa ake yin aure shine dan saboda a bayyana shine yasa kake har ya halatta din a musuncin ma cewa ayi kida amma kuma shi musuncin ya fadi irin kidan ya fadi kuma irin ganga
na'am
wanda insha Allah ma zo sai ni bayani irin su
na'am
nan gaba ko
To masu sauraron na fatan ana biye da mu dama an ji makon da ya gabata malam ya fara a cikin nasiha sai inda ya fito da abubuwa waɗanda suke ƙara danƙon aure tun daga tushe da kuma waɗanda suke rusa auren tun kafin amarya ko kuma matar ta shiga gidan mijinta kuma a yanzu ya dauko na daya ya dauko na biyu kuma mallam ya ce ya samu wadannan hujjoji har guda 13 ne da musulunci yace ya kamata aure ya kasance da kuma abubuwan da ya kamata ayi sai a bi mu mako mai zuwa insha Allah inda malamin zai dora akan na uku to sai kuma zamu koma akan waccan wasika wadda malama ta rubuto daga batsarin jihar Katsina wadda take ce mallam yayi karin bayani dangane da yadda ya kamata maza su yi adalci ga matayensu wanda kuma in har ba za su iya yin adalcin ba to mallam ya ja hankali cewa yin auren ma bai halatta a gare su mutun ya kara ba saboda kuma irin yadda mazan suke wato wulakantar da matayensu tare da fifita wata a cikin su sannan kuma da danne mata haƙinta har ma ta kai ga kora bayan an kore ta kuma a dawo da wata sannan ita kuma a ki dawo da ita an danne dokan nan ta saki saki uku a shari'a sannan kuma an danne dokar cewa tunda tare ma aka sake su ayi kokari a ga cewa an dawo da su ga baki daya to mallam ya faro bayani yanzu ma zai sake dora a wannan makon
to insha Allah maganar da muke so dama mu yi waccan shine minji idan ya kasance shi namijin ne ya kasance ita matar saboda wani dalili nasa yake ganin cewar ba zai rike ta da hannu bibi ba kuma a gabanta akan idanta a kunnanta ya rika fifita wata yana yin abubuwa ma da gayya dan saboda ta ji haushi irin wannan kuma wanda har yake yin wannan na tabbatar iyayenta ma su ma sai irin wannan sharrin nasa wato ya shafe su na farko irin waɗannan mazaje abinda Allah ta'ala yake cewa wala tansawul fadl bainakum duk sanda aka ce aka yi aure daga baya kuma sai wani abu ya faru tsakanin kai da matar wanda har ya saka zuciyarka ta sunsu to anan Allah ta'ala yana gaya maka wanda ya halicce ka wanda ya nufa ka aure ta yana cewa kar ka manta girmamawa ta farko da aka yi maka da tun farko ba ta son ka ai ba za a kawo ta gidanka ba da iyayenta ba sa son ka ba za su kawo ma ita ba to kar ka manta da wannan ya kamata ya zama in zaman za a yi a zauna da girmamawa in rabuwa za a yi a rabu da girmamawa ayoyin alqur'ani a cike ki da irin waɗannan ayoyi imsakun bi ma'arufin aw tasrihun bi ihsan lallai wajibi ne ga kowanne namiji idan ya aure mace lallai irike ta da girmamawa da karramawa in kuma rabuwa za su yi lallai su rabu shi ma da girmamawa duk wanda ya kasance baya haka saboda haka ya saba wa nassin alqur'ani ya saba wa ubangijinsa wanda ya halicce shi ya saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo da addinin musulunci saboda haka ashe ba an baka mace bane kawai shikenan sai abin da kaga dama dan saboda mutanen yanzu kafin a ba su yarinyar babu irin ladabin da ba za su yi ba babu irin kalamai dadada da ba za su gaya wa budurwar ba babu irin ladabi da kyautata ba za su yi wanda ba za su yi wa iyayenta ba amma ana daura aure ana kawo ta gidansa shikenan ya hau wata karaga ta mulki kenan baya dubowa iyayen baya dubanta ai shi wai ai wuka da nama ta saci in ya ga dama yanzu ya sake ta in ya ga dama ya rike ta
ya zama mai gida yanzu
ya zama mai gida in tayi magana ya kyare ta saboda ka sai abin da yake dama wani ma ya rike nuna cewa ai kaman jamfashe koyi a jinsu in yaga dama yanzu zai sake ta sai iyo wata to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka shugabanni suka yi da su da matansu kai haka mahaifinka yayi da mahaifiyarka sannan kuma kamata din tu dan kar kai tsammanin cewa abubuwan nan da kake yi din na wulakanta yar wani kai kai tsammanin cewa yarka za ta zama wata shafiffiya da mai za ta yi ta zauna a gidan miji ta yi abin da ta ga dama ina Allah subhanahu wataala sakamakon aure baya bari sai an je ranar tashin kiyama tun daga duniya Allah subhanahu wataala yake sakawa wanda ya cuci wani daga cikin ma'aurata duk waɗanda suke yin wannan su ma sai sun ga fiye da haka a rayuwarsu kafin ma su mutu in sun mutu kuma su je su gamu da Allah subhanahu wataala saboda waɗannan ayoyi da suka tattake saboda waɗannan nassoshi da suka sa kafa suka yi fatali da su to saboda haka idan mun ji yadda za a aure matsala idan ya kasance ta samu matar da ya kasance ta fice maka daga zuciya saboda waɗansu dalilai 20 da ya gabata to yau kuma ita matar ce ita da kanta ta lura lallai ba a yi da ita a gida kuma tana ga lalle take-taken fa da ake a ƙarshe a yi waje ta ita a wulakance ita kuma ga shi ta daɗe a gidan in ta fitan ina za ta an ce sabo turken wawa daga faranar da mace ta bar gidan iyayenta da tana ganin kamar ba za ta rabu da su ba to sai ta ji ana kishin-kishin cewar ita ma fa za ta bar gidan saboda wannan mahaifiyarta ta ita ma nan ba gidansu ba ne saboda haka ita ma fa za ta tafi kuma duk wanda ta yi wani abin kirki wai sai ya rika cewa Allah ya baki miji na kai to daga nan za ta fara ji a jikinta ashe ita ma fa za ta bar wannan gidan saboda tana gani
tun tana gidan za a fara mata addu'a
tana gani kikiri saboda ba yadda za ta yi ta tsallake ya zama ta bar uwarta ta bar ubanta ta bar kannanta ta bar ƴan uwanta a ɗauke ta a kai ta wani guri komai a gurin baƙo ne mijin baƙo ne iyayensa baƙi ne gidan baƙo ne komai gidan baƙo ne kuma a ce nan za ki zauna kuma ta zo ta zauna ɗin ta haƙura sai bayan ta haƙura ta zaɓe ka an yi shekaru kuma sai ka yi ƙoƙarin kuma ka kore ta ta wajen munanan halaye da musguna mata da ƙuntata mata ka riƙe mata nuna dai kaman kora da hali to ita kuma yanzu nan in ta haƙura ta zo ta saba to yato yanzu kuma in ta tafi ina za ta to saboda haka waɗansu matan sai su ga in sun tafi ma to ina za su to saboda haka sai su nemi sulhu shine in ce a saurare su sulhun nan Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alƙur'ani wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuza aw irada fala junaha alayha an yasalaha bainahuma sulha wa sulhu khair idan mace ta fahimci take-taken mijinta yana nufin ko zai sake ta ko kuma zai watsi da ita to ba laifi ta nemi su zauna su yi sulhu kin ce nan gun gashi ni na saba da nan na saba da kai na saba da komai a nan gidan ba inda zan iya zuwa yanzu na sabo na faro wata sabuwar kuma rayuwa saboda ka inje saboda kaza ne saboda kaza ne saboda kaza ne saboda kaza ne na hakura ni dai ka kyale ni in zauna da mutunci karka daina tozar tani ka daina wulakanta ni ka daina gaggaya manganu a gaban mutane a gaban ƴaƴana ni dai ka kyale ni duk wani abu da kake so kai da sauran matanka hulɗar ku kuje ku ba ruwana Allah ta'ala yace hakan maza idan mata sun ga musu wannan su yarda da wannan daga baya kuma idan wani dalili ko wata hujja ko wani abu ya fado kuma ko na tausayi ko daman wani abu ne ya jawo wannan igushi daga zuciya in yaga kuma zai zo ya ci gaba da kikar hulɗa da ita to wannan kuma amma dai idan ya yarda da wayannan shirdan nata kuma zai yarda ya zauna da ita ba zai rika wulakanta ta ba zai rika tozarta ta ba to shikenan wannan ya halatta shine Allah ta'ala ya ce to irin wannan sulhu shine yafi amma wa in tuhsin inda za a ce kuma ku kyautata watattaqu fa inna kam bima ta'maluna khabira to saboda haka wannan shine kuma wa'insu gaskiya akwai abubuwa guda biyu dai muhimmai wa'insu mazan da wa'insu matan akwai abin da ya shafi makirce makirce na wa'insu matan wa'insu mazan kuma Allah ta'ala ya yi su ba masu fahimta ba za ana shirye-shirye za ka gani ana yi kaman gaske a nuna wance kaman tana yin kaza shi kuma ya hawo ya zauna ba tare da bincike ba wannan abin ya zauna har ya markanta a zuciya yana kinta alhalin kuma ita duk abin da ake fada din babu ɗaya da taifa ba ta taɓa yi ba waɗansu kuma suna shiga bokaye wannan shi ma gaskiya ne komai za su iya yi ba sa jin tsoron Allah komai za su iya yi a kan cewar ya zama sun mallake mijin sai kanda suka ga dama da shi tun daman galibin auren shigowa ake yi ba da ba mijin ne a gaba ba me za a samu
a gurin jari
kawai shi kenan fa duk yawancin auren yanzu ne mazan su ma haka suke yi to tunda ba auren ne daman a gaban su ba saboda haka rayuwar auren za ta zama kan samun wannan abin ko rasa shi in an samu ana samu shikenan a ci shi gaba da auren in ba a samu shikenan to su ma wa'annan Allah ta'ala ya faɗi irin azabar su a suratul hajji
to akaramu kallahi na so a ce mun gama wannan wasiƙar a wannan mako sai dai kuma gashi malam ya koro kuma har ya budo sabon shafi akan maganan masu matan kuma masu makirce waɗanda suke canza mazan su ta yin abubuwa wanda kuma a zahiri ba su din bane an juya tunaninsu ne sai daga baya-bayan wani abu ya faru su da kansu su ga kamar sun farka daga bacci su gane abubuwan da suke ba abubuwa ne masu inganci ba to amma dai duk da haka za mu roƙi malam mako mai zuwa sai a ƙarasa wannan sannan mu shiga cikin wata wasiƙa akarmakalla muna jaddada godiya muna fatan Allah ya saka da alheri
to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kuma Allah ya saka muku da alheri da masu sauraron mu gabaki daya
amin to a madadin Sheikh Dr. Yusuf Ali khadimin sunnatin nabawiyya wanda ya jagorance mu a cikin wannan shiri da kuma malam Kabiru Kabuwaya wanda shine ya hada mu da ku sai kuma shugaban shirin shugaban gidan rediyon Kano malam Gali Sadiq ni da na shirya na gabatar Nuhu Gudaji nake cewa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku huta lafiya